إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو غوة رمضان هجرة منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة دبوت اياد تريهو دا تلاتن دا بير وانده زو ترى غوة مبكي دبو بيو دا شاهدو munanan a cikin suratul ma'arij sura ta 70 zamu tashi aya ta 32 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bayyana mana sufofi da dabi'o'i da halaye na nagartattun mutane tun daga inda yake cewa illal musallin sai dai masu yin sallah su sukan zama masu kyawun hali da masu kyawun aqida masu kyawun ibada masu kyawun manufa to da Allah ta'ala ya ware masu sallah da yabo ya kebance su da yabo sai ci gaba da fadar halaye irin na masu sallah din yace allazina hum ala salatihim daimun sune wadanda titir a cikin sallah suke ma'ana da sun gama sallah suna jiran lokacin wata sallah yayi su dora su ci gaba da sallah ko suna nafila ko suna farilla ko suna zikirin Allah ko suna jiran lokaci wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum Allah yace sune wadanda a cikin dukiyarsu akwai sanannan haƙƙi na wajibi da kuma na kyautatawa da na tadawu'i lissa'il ga wanda ya kasa haƙuri sai da yazo ya roƙa wal mahrum da kuma wanda ya daure shi bai yi roƙo ba sai dai a dauka a bashi dan ganin alamar shi ma mai bukata ne wallazina yusaddiquna biyawmiddin wanda suka yadda suka gasgata suka gamsu akwai ranar sakamako da za ta zo ita ce ranar alkiyama wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah wal ladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun sune wadanda suke da tsoro game da azabar Allah mahallici suna nuna tsoron su ga azabar Allah ta hanyoyi guda uku na farko sun kudire a kansu a ransu a aqidarsu cewa akwai wuta fa anzartukum naran talazza Allah yace ina jan kunnanku game da wata wuta da take zababbaka to sun yadda akwai wutar sannan kuma suna roƙon Allah ya tsare su daga wannan wutar. Sannan na uku, suna yin aiki da ba za su fada cikin wannan wutar ba, ko ba za su shiga cikin wannan wutar ba. Da haka ta waɗannan ɓangarorin guda uku sun kasance suna neman tsari daga azabar Allah. Suna cewa waƙina azaban nar, Allah muna roƙonka, muna kamun ƙafa, muna tawassali ka tsare mu daga azabar wuta. Suna cewa rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama, Allah ka tsare mu daga azabar jahannama, ita azabar ta mai tsananin naci ce wajen cin mutum da kuma babbaka shi. To Allah ta'ala ce inna azaba rabbihim ghairu ma'mun, lalle azabar Allah mahallicinsu ba a bar amincewa ba ce cewa ko a nan duniya ko a lahira ko a duka biyun tana iya zo wa mutum a kowane lokaci. Wallazina hum li furujihim hafizun, Allah ya ce su ne masu kiyaye farjinsu, ba sa zina, ba sa luwaɗi, ba sa maɗugo, ba sa aikata duk wani saɓo na jara'imul jinsiya, ba sa bin dabbobi, ba sa amfani da wani shashin jikinsu domin biyan buƙata ta wato wannan hanyar. Illa ala azwajihim, sai dai a bisa matekunsu na aure. Wannan buɗe ƙofa Allah ya yi maza-maza a je a yi aure, maza-maza a aurar da mutane, kada a bar gwauraye, kada a bar samari, kada a bar tuzuraye a cikin shago da zaure, wato barinsu a cikin al'umma hatsari ne. Kada a bar 'yan mata suna yawo a gari haka, a yi maza-maza a aurar da su. Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ima'ikum, ku aurar da al'ayama, waɗanda ba su da aure, na samari da 'yan mata da zawarawa da makamantansu. Allah ya ce duk a sa su a lalle a aurar da su da gaggawa. Sannan Allah ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu, Allah ya ce ku auri abin da ya dadada muku rai na daga mata, kowa ya kokari yayi bibiyu ko ai uku uku ko hudu hudu, wanda ya san ba zai iya adalci ba in ya auri mace biyu ko uku ko hudu, to fawahidatan, Allah ya ce ya tsaya a kwaya daya, kada ya kuskure ya kara aure, matukar bai gamsu cewa zai iya kwatanta adalci ba. Aw ma malakat aymanukum, ko ma inda ku yangi da bayi da sadaka ya wadatu da su kawai. Zalika adna, wannan shi yafi kusa, Allah ta'ulu ba za ku yi zalunci ba, ko Allah ta'ulu ba za ku tara iyalin da ba za ku iya kula da tarbiyyarsu da daukan nauyinsu ba. To Allah ta'ala ya bude wannan kofa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku dandazo, ya ku taro na matasa, wanda ya samu dama, ya samu iko daga cikinku, to ya aure. Fa innahu aghaddu lilbas wa ahsanu lilfarj, domin auren nan shine zai taimaka wajen samun rintsa ido da kuma kiyaye farji. Ba za a dinga samun zinace-zinace su yawa ba, ƴaƴan shegu su yawa a cikin al'umma, barna da rashin ruwa da masifu da tashin hankali. Idan zina ta barke a cikin al'umma, luwaɗi ya barke, maɗugo ya barke, laifuffuka suka barke, to waɗannan laifuffukan sukan haifar da matsaloli a cikin al'umma. Kun san khamsun bi khamsin, daga ciki akwai idan alfasha ta yaɗu a cikin jama'a, to Allah zai ɗauke musu ruwan sama. Don haka kenan wannan aya Allah yana jan hankalinmu da lalle a buɗe ƙofar aure. Fa innahum ghairu malumin, su a game da iyalansu, wanda duk ya je ya zauna da matarsa ko ya aure, Allah ya ce shi ba abin zargi ba ne. Lokacin da mutum ya aure, to ba a zarginsa. Fa man ibtagha, wanda ya nemi wara a zalika, koma bayan haka, wato ya nemi wata hanya ba wannan da Allah ya amince ta aure ba, fa ula'ika humul aduna, waɗannan su ne masu ƙetare iyaka, su ne masu ta'addanci, su ne masu saɓan Allah. Wallazina hum, da kuma su ne waɗanda li amanatihim ra'una wa ahadihim ra'una, waɗanda suke kiyaye amanonin da Allah ya ɗora musu. Akwai amanoni iri-iri a kan mutum. Akwai amana tsakaninka da Allah. Inna aradunal amanata ala samawati wal ardu wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Allah ya ce mun bijirar da amana ga sammai da ƙasar duwatsu, sai suka ji tsoron za ba za su dauka ba, suka ji tsoron dauka. Sai dan adam shi ya dauka. Allah ya ce lalle ya tabbata zaluman ne jahula, mai yawan zalunci ne, mai kuma yawan jahilci ne. Kenan abinda zai kore masa waɗannan abubuwa guda biyu shine al-ilmu wal adalu. In kaga duniya ta zauna lafiya, to an samu ilimi kuma an samu adalci. In kaga duniya ta rude, to abinda ke ruda ta al-jahlu wa zulmu, a ce jahilci ya mamaye ko ina, sannan kuma ga zalunci ya mamaye ko ina. To saboda haka suna kiyaye amanar da ke tsakanin su da Allah. Sannan duk wanda ya ba su amana za su kiyaye wannan amanar. Shin amanan nan daukan ka akai aiki, zaka je aiki da wuri, kuma zaka yi aiki yadda ya kamata. Sannan amanar kuɗi aka baka, ko amanar magana, ko amanar talakawa, ko amanar shugabanci, ko amanar ilimi, ko amana aka baka a wani office, ko na wani kaki, ko na wani matsayi, ko na wani mukami, duk abin da aka danka maka amana ne, kuma za a tambaye ka game da wannan amana. Inna Allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bi inna Allaha kana sami'an basira. Allah yana umartaku kuma yadda amanoni ga wadanda suka amince muku suka baku amana. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah ya ce ya ku masu imani, kada ku ha'inci Allah, ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ku kuma ha'inci amanoni da aka danka muku. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce salasun man kunna fihi huwa munafiq wa in salla wa sama wa hajja wa atamar wa za'ama annahu muslim idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana. Abu uku wanda duk yake aikata su, koda yayi sallah, yayi haji, yayi umara, kuma ya ce shi musulmi ne, to lalle bai fudda kansa daga cikin munafikai ba, annifaqul amali. Me wannan idza haddasa kadhaba, mutumin da maganganun sa ƙarya yake sharawa mafi yawa. Wa idza wa'ada akhlafa, in ya dau alƙawari sai ya saba. Wa idza atmina khana, in an amince masa sai ya ci amana. Kowa ya duba ya ga a cikin halayensa akwai irin waɗannan halayen guda uku: cin amana, saba alƙawari, ƙarya. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wa idza khasama fajara wa fi riwayatin wa idza ahada ghadara. Wadannan halaye idan mutun yana sufatuwa da su, to kaso 100% din sa ta bangaren aiki ya zama munafiki. Mutumin da maganganun sa ƙarya ya fi rinjaye, sannan saba alƙawari ya zama dabi'a da halin sa. Har ma ana cewa African time, wato shi ba zai alƙawari ya ce ma 10 izo 10 ko 8 izo 8 ko 9 izo 9 ba, dole sai ya saba, ya zama masa jiki saba alƙawari. Kuma an amince masa aka bashi dukiyar wani, ko ta marayu, ko ta ajiya, ko ta aiki, ko ta gwamnati, ko ta office, sai ya taba tukunna ya kwashi wani abu ya zura a jihunsa, cin amana ya zama masa dabi'a, ya zama masa jiki. Haka nan kuma idan yayi alƙawari ko yayi yarjejeniya sai yayi yaudara, mayaudari ne shi ta bangaren yarjejeniya da mu'amalarsa da jama'a. Sannan ta wajen yawan rigima, wa idza khasama fajara, nan ma wato dabi'a ce mummuna. Shi yasa hadisi yazo la imana liman la amanata lahu, la imana liman la ahada lahu, ma'ana wanda ba shi a cika alƙawari, wanda baya rike amana, to ya tabbata cewa babu cikakken imani tare da shi. Don haka kenan sai mu kokari mu kiyaye waɗannan ɗabi'o'i guda biyu. Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, sune waɗanda suke kiyaye amanoni kuma suke kiyaye alƙawuransu tsakaninsu da Allah, da tsakaninsu da mutane, da tsakaninsu da kawunansu. Wa aufu bil ahad inna ahada innal ahada kana mas'ula, wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum, ku cika alƙawarin Allah in kun dauka. Wa aufu bil ahad innal ahada kana masula, ku cika alƙawari, za a tambaye ku game da alƙawari na tsakaninku da Allah, za ku kadaita shi da bauta, na tsakaninku da Annabi za ku kadaita shi da biyayya, in yace ayi za ku yi, in yace a bari za ku bari, na tsakaninku da kanku kun dauki alƙawura za ku bauta Allah shi kadai, na tsakaninku da bayin Allah da kuke alƙawura na mu'amala na zamantakewa, to duk a cika waɗannan alƙawura din. Wallazina hum bi shahadatihim qa'imun, Allah ya ce da kuma su ne waɗanda masu tsayawa tsayin daka akan shaidodinsu. Idan sun ba da shaida, to ba shaidar zurba ce, idan sun ba da shaida ba shaidar ƙarya ba ce, shaidar su ta gaskiya ce. Kuma yanzu wannan yana daga cikin babban abubuwan da muka shiga, mutane suna ba da shaida akan abin da basu gani ba, ko kuma su ba da akasin shaidar abin da suka gani. Har akwai waɗanda wato ɗabi'arsu ko sana'arsu shine shaidar zur. A nan ne lauyoyi da yawa za su shiga wuta, lauya da yawa za su shiga wuta, saboda sukan yi amfani da iliminsu na lauya wajen kare ƙarya da taimakawa azzalimai macuta. A kwace ma gona ko a kwace ma gida ko a cuce ka, wanda ya cuce kan ya san ba shi da gaskiya, lauyan da ya ɗauko ma ya san ba shi da gaskiya, maimakon lauyan ki gaya ma gaskiya cewa ni fa da ka ɗauko ni, wannan bayanin da kai min ya nuna kai ne ba ka da gaskiya. Saboda abin da zan ce maka, ka kiyaye gamuwarka da Allah, ka je ka ba mutane haƙƙinsu. Amma sai ce zan iya ƙoƙarina in ga yadda zan fidda kai. To kaga lauyan da ya wannan, kaga ya zama lankwasa ni cikin wuta, lauya ni cikin wuta. Amma lauyan da ya amfani da iliminsa da nalo, ya kare mai gaskiya, ya taimaki wanda aka zalunta, ya taimaki raunana, waɗanda masu ƙarfi ko masu mulki ko masu kuɗi ko masu muƙami suka yi ƙoƙarin danne musu haƙƙoƙinsu, ya yi amfani da wannan dama, ya ɗan samu abin da zai samu, ya je ya taimaka masa, ya fito mai da haƙƙinsa, ko ba shi da baki, ko bai iya magana ba, ko bai san kan shari'a ba, ko bai waye ba, ya amfani da damarsa, ya shige mai gaba, ya fito mai da haƙƙinsa, ko ya kare mai haƙƙinsa, ko ya rage masa wahala, to wannan shi ne lauyan da ya abin da ya dace. Da haka kenan masu karatun lo, a cikin ku yi ƙoƙari ku tabbatar cewa abinda kuke karantawa din nan kun yi amfani da shi wajen taimakon gaskiya. Dama aikin lauya an samo shi daga fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akaka zaliman aw mazluman, manzo Allah ya ce ka taimaki dan uwanka in shi yayi zalunci ko shi aka zalunta. Kun ga inda aikin lauya ya fito a musulunci. Ka taimaki dan uwanka ya kai lauya, idan yayi zalunci shi azzalimin ka taimake shi, shi ma wanda aka cuta din ka taimake shi. To sai sahabbai suka ce ya rasulullah, mun san yadda ake taimakon wanda aka zalunta, amma shi azzalimi ya ake taimakon sa? Sai manzo Allah ya ce tahjuzuhu anaz zulmi, ka hana shi yin zalunci, kai masa bayani cewa kakkai zalunci, ko ka kwato haƙƙin wani, ko ka kare shi ga barin yin zalunci, ko kuma ya karbe ma wani haƙƙi, ka je kai kokawa kungiyar kwato yancin dan adam, kungiyar kwato damar dan adam, ka je kai amfani da wannan dama ka kwato ma haƙƙin sa. To anan ne kai aikin lada, kuma ka samu kuɗi albashinka, watakila ma wanda kai masa din ya dan kawo wani abu ya baka sai dai ba yawa. Eh, ka san kana taimakon gaskiya, mafi yawa masu gaskiyar su ne kuma ba su da kuɗi sosai. Su ko wanda zai yi cuta, dama ya kwace gonan wani, gonan za ta miliyan 50, sai ya baka miliyan 10 ce kare ni kawai, ka ce ta wace, ka ce ta kakan kakana ce, ko aje ai takaddu a soke waɗancan, ko aje ai sharri ma wancan, ko ai masa kaza. Duk dabaru suna nan iri-iri a cikin harkar lauya, wanda za a yi maka dabara ko a ja abin ya tsawo har ka gaji ka haƙura, ko kuma aje a shigar da wasu takaddu a rikita abin, su kansu land din a rikita su, su rasa takaddun wanne ne original, wanne ne photocopy, wacce ce sigine ta ya asali, wacce ce ba asali ba, wanne ne sunan na gaskiya, wanne ne na ƙarya. To kaga anan lauya ya fada cikin wuta kenan, ya zama fada wuta. Can kuma lauya yayi abin kirki, ya tafi aljanna. Dan haka kenan niyyar mutun da aikin sa shi zai kubutar da shi. Ko kuma wallazina hum bi shahadatihim qa'imun, fassara ta biyu, sune waɗanda suka tsaya akan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sun tsaya akan wannan kalma guda biyu, tauhidul matbu' da tauhidul ma'bud, sun tsaya tsayin daka akan kadaita Allah da bauta, sun tsaya tsayin daka akan kadaita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da biyayya. Babu abun bauta da gaskiya sai Allah, babu abun bauta da cancanta sai Allah, kuma za a bauta wa Allah da shari'a da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sun tsaya akan haka. Al-ma'bud huwa Allah, abun bauta a gurin su shine Allah. Al-matbu rasulullah, wanda suke bi kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan tauhidin guda biyu, tauhidin abun bauta da tauhidin abun biyayya. To wanda ya tsaya akan abu biyun nan, baya bauta wa kowa sai Allah, sannan baya bautar sai da sakon da Allah ya aika annabi da shi. To wannan shine wanda ya tsaya akan shahadarsa. Ma'ana ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah, kuma ya tsaya akan haka. Shine ma'anan bi shahadatihim. Idan baka sa shahadatihim, babu alif din nan, in kace bi shahadatihim, bi shahadati shahadatu Allah ilaha illallah, ko bi shahadatihim, da ba da sheda su, sukan ba da sheda ta gaskiya, ba sa sheda zur, ba sa sheda ƙarya, ba sa sharri, ba sa kage. Waqimush shahadata lillah wallazinahum ala salatihim yuhafizuna. Allah yace kuma da su ne waɗanda suna kiyaye sallolin su. Kiyaye sallah ya hada abubuwa da dama. Na farko, ka yadda da wajibcinta akan ka, cewa Allah ya wajabta maka sallah. Sannan kayi kokari ka nemi ilimin ita kanta sallah din, yaya ilimin sallah yake, tun daga tsarki da ruwa mai tsarki da najasa. Babu kan tsarkin nan guda goma duka yi kokari ka san su. Babu ruwa mai tsarki, babu najasa, babu kama ruwa, babu haila, babu nifasi, babu abin nan shiga ban daki, babu suna fitariya. Duk waɗannan abwab din da malamai suka kawo a kitabu tsahara ka san su tukunna. Sannan ka shigo babin alwala, ka san alwala ciki da waje, farillanta, wajibinta, mustahabanta, abinda ke warware ta. Sannan ka fado babin sallah, babin sujada kabali da ba'aji, babin abinda yake bata sallah, da kuma kashakashan sallah din, sallah farilla, sallah nafila, sallolin da suke tasowa a wasu lokuta ko a wasu guri, kamar sallar roƙon ruwa, sallar istisqa'i, sallar abinda kissewar wata, sallar kissewar rana, da salloli da ake a lokuta daban-daban. Duka yi kokari ka san hukuncin sa a musulunci. Wannan shine kiyaye sallah. Sannan ka san lokutan sallah, kuma duk abin da kake yi idan an kira sallah, ka bari ka je kai sallah. Domin ita sallah bata daga cikin abin da ake wa mutum sassauci ko sauki. Matukar yana cikin hayyacin sa, yana cikin hankalin sa, wajibi ne yayi sallah. Shi yasa kaga akwai sallar zaman gida, akwai sallar matafiyi. Wato kana zaman gida ba kyale ka ba sai kai sallah, kana halin tafiya ma ba kyale ka ba sai kai sallah. Akwai sallar mai lafiya, akwai sallar mara lafiya. Da lafiyar ka ma sai kai sallah, ba ka da lafiya ma sai kai sallah. Sannan akwai sallar tsoro, akwai sallar yaki. Ita sallar tsoro ba a riga an shiga yakin ba, amma ana jin yakin yana iya zuwa ana cikin sallah. To ita wannan sallar akwai yadda ake yin ta. Sannan akwai sallar yaki, ana tsakar gwamzawa din kuma lokacin sallah yayi. Kasancewan ana yaki ba zai sa a tsallake sallah ba. Haka za a yi, wa inna ma huwa takbiru wal isharatu bil ra's, ana kabbara ana nuni da kai, haka za a yi sallar. Shi yasa aka ce salli qa'iman fa illam tastadi fa qa'idan fa illam tastadi fa awmi ima'an. Malam mai lahallari yace ana bada sallah a hali bakwai. Kayi ta a tsaye ba tare da ka dogara da komai ba. Idan ba za ka iya ba, to ka tsaya ka jingina ko ka dogara da kwagiri ko da garu ko da wani kai sallah. Idan ba za ka iya ba, to ka zauna, ana yin sallah a zaune. Idan ba za ka iya ba, to ka zauna ka jingina. Idan ba za ka iya ba, to ka yi ta a kwance a kan kafaɗarka ta dama ko kan kafaɗarka ta hagu, ko kai rigingine ko kai rubda ciki, duk yadda ka samu kanka ko abinda za ka iya. Har sai ta kai ana yin sallah a cikin zuciya, ana yin sallah da ido kawai. Idon ka shi zai nuna kayi ruku'u, kayi sujjada, ka dago, ka zauna, kayi tahiyya, kayi sallama, shikenan ka gama sallah. In ba ruwa ai taimama, in ba taimama ai sallar haka, ba alwalar ba taimamar. Duk malamai sun faɗi yadda za a yi a kowane hali. Mu lokaci zai fita, wajibi ne ai sallah. Babu tsarki ma ai sallar, ba da najasa, ba tufafi ma ai sallar. Isa sallah ana yin ta a kowane hali. In kaga an dauke maka sallah, to ka fita hayyacinka. ka haukace ko ka suma ko ka shiga kwama ko wani abu da ba a ce kana cikin hankali ko hayyaci ba kun ga ashe kenan sallah wajibi ne mu santa mu kiyaye ta kuma ita ce farkon abin da za a fara yi wa mutum hisabi a gaban Allah ranar alkiyama daga cikin ayyukansa shine me shine sallah idan an samu sallah ta cika sai a karbe ta da ragowan ayyukansa idan aka samu sallah bata cika ba sai a dawo da komai da ragowan ayyukansa wannan yasa ake so mutum ya yawaita nafilfili saboda nafilfili suna taimakawa farilla idan an zo ranar alkiyama an dauko farillarka an dora akan sikeli sai ya zama farillar bata isa ba ko aka same ta tauyayya to sai a ce a duba nafilfili sai a cikewa mutum da nafilfili kun ga ashe nafila tana da amfani haka nan shi ma haji idan an zo hajin ka an gabe cika ba sai a ce to a duba hajin da yayi nafilfili kun ga haji daya aka wajabta mana amma kana da iko duk shekara je kai haji akwai sahabin da aka ce yayi haji 30 akwai wani tabi'i da aka ce shekara 40 a jerabe ta ofashin haji ba saboda kan kana da hali duk shekara ka je kai haji a matsayin nafila saboda na farkon shine na farilla idan bai cika ba to da waɗannan za a harhada ka wuce sannan azumi shi ma akwai na nafila akwai na farilla shi na farillan shine wanda muke a watan ramadana ragowan kuma su suke taimakawa a cike gurbin inda aka samu yan tawaya a wanda muka yi din na farilla haka nan ka dauki duk arkanul islam din nan guda biyar suna da farilla suna da nafila kalmar shahada wacce ka shigo musulunci ka kudire ita ce farilla fadan kalmar shahada da kake ta la ilaha illallah afdalu zikiri kana jaddada imanin ka ne in kana sallar nafilfili kana kara farillarka karfi ne in kana azumin nafilfili kana karawa azumin ka na farilla karfi ne in kana zakkan nafilfili kana karawa zakkarka ta farilla karfi ne in kana hajjin nafilfili kana karawa hajjin ka ta farilla karfi ne in kana yin wato a azumin nafilfili ma kana kara na farilla ne kun ga ashe duk biyar din nan da sheda da zakka da haji da sallah da zakka da haji da kuma azumi duka kowanne yana da nafila yana da farilla to wasu malamai kamar yadda muka yi bayani je Ibnul Qayyim yana ga ka rike abu 40 ka dinga yin farilla raka'a 17 azhar 4 la'asar 4 magriba 3 isha 4 asuba 2 kaga raka'a 17 to sai ka dinga nafilfili guda 10 raka'a 2 kafin azhar 2 bayan azhar 2 bayan magriba 2 bayan isha 2 bayan asuba saka kai raka'a ko kuma bi bayan juma'a bi bayan asuba kaga kai raka'a 10 kenan in ka hada zama 27 sai kuma kai 13 da daddare ya zama 40 wasu malaman kuma suka ce in ka samu dama domin ita sallah din wata ran zaka ji zuciyarka tana son kai sallah da yawa kamar yadda Malik Ibn Qayyim ya ka a cikin littafinsa Ta'zimus Salah girmama sallah yace babu wata ibada da ta hada komai da komai irin sallah a cikin sallah akwai tauhidi a cikin sallah akwai azumi a cikin sallah akwai haji a cikin sallah akwai azumi akwai zakka komai yana cikin sallah akwai zikiri akwai karatun qur'ani akwai tasbihi akwai salatin annabi akwai istighfari akwai addu'a duk a cikin sallah akwai waɗannan abubuwa shi yasa in kana sallah ka hada komai da komai fa inni ala nafsika bi kasratu sujud ko tulul qiyam ko kasratu sujud to wasu malaman suka ce da ka farka da an kira asuba as-salatu al-fajr ya keto to sai kai raka'atul fajri raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha ita kanta raka'a din nan tafi duniya tafi abin da ke cikin duniya shi yasa malamai suka ce tana da mas'ala guda 7 mas'ala ta farko shine hukuncin ta farilla ce ko mustahabbi ce hukuncin ta mustahabbi ne na biyu raka'a nawa ake yi raka'a biyu karatun ta afili ake ko a boye ana yi afili ana yi a boye me falalatta khairun min ad-dunya wa ma fiha ana iya yin ta a gida ko a masallaci anya a gida anya a masallaci duka an rawaito ko ba haka ba saboda haka ana rama ta ko ba a rama ta ana rama ta a wani lokaci ana iya rama ta bayan asuba ko bayan rana ta fito hadisi ya zo wani ya rama ta bayan asuba wani kuma ya rama ta bayan rana ta fito duk wanda aka dauka a ciki aka yi babu matsala to daga nan sai asuba daga asuba ba wasu nafilfili kuma sai zikiri sai salatin annabi sai istighfari sai haylala sai karatun qur'ani an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi asuba ya zauna a gurin baya tashi sai rana ta fito wannan kuma lokacin zikiri ne. An ce haka Sheikhul Islam yake yi, in yayi asuba baya tashi daga gurin sai rana ta fito yana ta zikiri, yace wannan shine abinci na, in ba shi sai a karya ni, in ba zikiri ba salatin annabi ba istighfari ba hailala ba kusanci ga Allah ai sai a karya ka nan da nan. Da wannan zaka yi karfi, imanin ka ya ƙara karfi, ka samu wato tabbatuwa. Sannan in rana ta fito akwai salatul ishraq, dab da fitowar rana, ba rana ta fito da ƴan mintuna kadan ake salatul ishraq. In kuma ta dan daga ake salatul duha, in ta fara dan zafi zafi lokacin da ƴaƴan raquma suke jin dimi a jikin su, daga nan ake sallar duha. Sallar duha an rawaito raka'a biyu, an rawaito ay raka'a hudu, an rawaito ay raka'a shida, an rawaito ay raka'a takwas, an rawaito ma da raka'a goma sha biyu. Yana na cikin sahihut targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sannan daga nan sai wato nafulfulin da ake yi kafin azhar da bayan azhar, shi ma al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin yace waɗannan nafulfuli suna da matakai guda uku. Akwai raka'a hudu kafin azhar, raka'a hudu bayan azhar. In an hada da azhar ya zama nawa? Raka'a goma sha biyu. Akwai hudu kafin azhar, hudu azhar, biyu bayan azhar. In an hada ya zama nawa? Ya zama raka'a goma. Akwai biyu kafin azhar, biyu bayan azhar. Ga azhar hudu, in an hada mai ya zama takwas. To kana iya zaba ko kai sha biyu da azhar da nafulfulinta sun zama raka'a goma sha biyu, ko kai goma da azhar da nafulfulinta sun zama raka'a goma, ko kai takwas da azhar da nafilarta ta gaba da ta baya ya zama raka'a takwas. Azhar hudu, hudu kafinta hudu bayanta ya zama sha biyu. Azhar hudu, biyu kafinta biyu bayanta ya zama takwas. Azhar hudu, hudu kafinta biyu bayanta ya zama goma. To sannan akwai hadisin da ya zo, rahimallahu man salla arba'an qabla al-asr, Allah ya ji kan wanda ya raka'a hudu kafin al-asr. Wannan hadisin Sheikh Albani ya inganta shi, dan haka kenan kana iya wannan raka'a hudu. Wasu kuma suna ga a hudun nan ce dai ta bayan wato azhar da ake yi. So daga nan kuma kana iya yin nafila. A rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila bayan la'asr, amma kafin rana ta fara ja ta dauko faduwa, domin daidai bayan la'asr da daidai faduwar rana babu nafila a lokacin. Yana cikin gurare guda biyar ko shida da aka hana mutum yayi nafila: na farko bayan la'asr, na biyu daidai faduwar rana, na uku bayan asuba, na hudu daidai fitowar rana, na biyar idan rana ta zo tsakiya daidai, sannan na shida, Sheikh Albani yana ƙara na shida shine idan kayi sallar raka'atul fajri tsakaninta da asuba ba za ka tashi kai ta nafulfuli ba. Kamar ka je masallaci, kayi tahiyatul masjid, ka zauna, sai ka ga liman bai iso ba, to ba a baka dama ka tashi kai ta nafulfuli ba, ba a yi a lokacin, sai dai kai ta zikiri ko kai ta karatun Qur'ani har liman ya fito zuwa sallar asuba. To sannan kuma ka bayan magariba, sallu qabla al-magharibi, sallu qabla al-magharibi, sallu qabla al-magharibi liman sha'a, wanda ya ga dama yana iya raka'a biyu kafin magariba. Ita ba wajibi bace, ba dole bace, ganin dama ce da neman lada. Bayan magariba ana raka'a biyu: raka'a farko Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi yayi wannan sallar, kamar yadda yazo a cikin sifatu salatin nabi, manzo Allah ya ce ka san Allah kuma ka yi imani da shi. Sannan daga nan sai bayan isha, sai kuma qiyamul layli ko tahajjudi ko sauran sallar da ake da daddare, wanda zaka iya sha daya ko sha uku, in ma kana da damar da zaka yi fiye da haka ba wanda ya hana ka. To wannan shine wallazinahum ala salatihim yuhafizuna, suna kiyaye sallolinsu nafila da farilla da kuma abin da zai bata sallar da kula da lokaci. Ulaika, waɗanda suka hada waɗannan sufofi, fi jannatin, suna cikin aljanna, mukramuna kuma an karrama su. Mukramuna, suna aljanna kuma an karrama su. Shi kansa shiga aljanna ai karramawa ce, to kuma sai a ƙara karrama su a cikin aljanna din. Na'am.
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما يعلمون
الله سبحانه وتعالى ce famal lazina kafaru me yake damun kafirai me ya damu kafirai ibalaka muhtiina suke daga kai suna tsira maka ido asalin muhtiina mutun yayi haka da kansa ha a yana nufin wato mutun ya sawwaba kansa ma'ana ya kafe kansa yana kallon abu kisa Allah ce muhtiina muquni irusihim la yartaddu ilaihim arfuhum wa afidatuhum hawa wani gurin ce muhtiina ila da yaqulu alkafiruna hadha yawmun asir wato suna mai daga kansu suna gaggawa zuwa ga mai kiran nan kafirai suna cewa yau rana ce mai tsanani to Allah ta'ala ce wa malil ladina kafaru qibalaka muhtiin me yasa kafirai suka zazzare ido sun kewaye ka sun yi maka halka wato sun zo sun kewaye ka anil yamini wasu suna damanka wa anil shimali wasu suna hagunka izin jama'a jama'a su zo sun sa annaba tsakiya suna kallansa suna mamaki wai yanzu wannan da mutanen sa su zo su shiga aljanna mu ba za mu shiga ba alhalin in kudi ne mun fi su in yawa ne mun fi su in kyau ne mun fi su kawai shikenan su shiga aljanna su ban mu famalil ladina kafaru qibalaka muhtiin anil yamin wa anil shimal izin kalman izin yana nufin alhilak su zo zai da'ira da'ira su kewaye ka ko alkhalq wal aljama'at jama'a da yawa jama'a jama'a daban-daban wahidu ana kiran sa'izatun aya daya kenan izin kuma shine jam'in sa me yasa suka zo suka kewaye ka ayatuma'u kullu mir'in minhum Allah yace yanzu kowanne daya daga cikin su yana tsammani yana sa rai yana kwadayi yana marmarin an yudkhala a shigar da shi jannatan na'im aljannan ni'ima kalla sam ba haka bane ba yadda zai kana kafirinka kana arnanka kana mushrikinka kawai a ce ka zo ka wuce aljanna aljanna an gaya maka abin wasa ce inna sil'ata llahi ghaliya man khafa adlaja wa man adlaja balaga almanzila ala inna sil'ata llahi ghaliya ala inna sil'ata llahi janna wanda ya ji tsoro to ya buga sammako wanda ya buga sammako zai kai muradi da wuri kusan kadarar Allah tana da tsada kadara Allah ita ce aljanna faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz umal hayatid dunya illa mata'ul ghurur kalla Allah yace sam ba haka bane ba za su shiga aljanna ba sai sun yi imani da Allah sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna khalaqnahum Allah yace tabbas mun halicce su mimma ya'lamuna daga abinda suka sani cewan an halicce ka da abinda ka sani kaga wannan ya nuna kenan mutum ba shi da wata daraja saboda naman sa ko tsokar sa ko kyan sa ko munin sa ko tsawon sa ko gajarcar sa ko farin sa ko bakin sa ko munin sa ko kyan sa duk wannan ba shine ma'auni ba inna akramakum indallah atqakum menene mimma ya'lamun Allah ya ce qutilal insanu ma akfarahu an tsine wa mutum mamakin kafircin sa min ayi shay'in khalaqa daga me aka yi shi ne min nutfatin khalaqahu faqaddara in baka san asalin ka ba je kaka duba iziya za a ce asalin ka mani ne mani nan ya warin sa yake in ya bushe ya warin sa yake kafin ya bushe zaka ga cewa ga warin ka can kafin ka bushe da ko bayan ka bushe ashe kai ba komai bane shi sa wani ya fito yana takama yana fankama yana nuna isa shikenan kowa ya fadi ya gaishe shi shi wani malami ya tsaya kerere zaka ce kai me yasa ba yace ai ni na san asalin ka yace me asalina shine karanta masa wannan aya yace qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassarahu yace kai ne wanda ka fito ta mafitsara guda biyu ta mafitsara guda biyu ka fito mafitsarar babanka da mafitsarar babanka to tanan ka fito tare da fitsari kuka fito sai me kuma kuma asalin ka kasa ne kuma daga mani aka yi ka kuma kasa zaka koma in baka ba Allah ba kuma ai wuta da kai shikenan kai ne wannan min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a ansharahu kalla lamma yaqdi ma amara ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan mimma ni yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يخرج من بين الصلب والترائب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون duk an gama komai sai a fada a mutu malami ya mutu mai mulki ya mutu talaka ya mutu mace ta mutu namiji ya mutu mai kudi ya mutu kowa ma zai mutu kullu shay'in halikun kullu man alaiha fan kowa karewa zai kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama wal innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina aina ma takunu idrukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada saka mutum ba komai bane tsiya ba Allah darajarka ka ba Allah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum man akramun nas qala atqahum an tambaya annabi wa yafi daraja yace mafi tsoran Allah saka muji tsoran Allah shine daraja kawai Allah yace inna khalaqnahum mimma ya'lamun sun na halicce su tabbas daga abin da su ma sun sani in an tambaye mutun ya san shi waye daga ina ya fito kuma ina zashi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'am
fala uqsimu bi rabbil masharihi wal magharibi inna laghadirun ala
subhanahu wa ta'ala ce fala uqsimu mun yi bayanin la din nan da mazhaba bakwai akanta tsakanin masu cewa la tana nufin baya a tsaya anan a ce uqsimu da masu cewa la din nan sila ce litauki da masu cewa la din nan wato nafiya ce ba kuma taukidi kadai take ba tana yin nafayu ne ala babiha ma'ana Allah yace ba sai ya rantsi ba ko kuma yana nufin ya rantsi din uqsimu bi rabbil masharik Allah yace ina yin rantsuwa da Allah mahalicin al masharik dukkan kowace rana ranar da rana ta fito duk kowace rana ai rana tana fitowa shi sa aka yi masa jam'i za ku ga Allah an gure yace rabbul mashariki wal magharibi an gure yace rabbul masharikaini wa rabbul magharibaini kuma rabbul mashariki wal magharib kaga an ce gabas daya yamma daya gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yawa to sai malamin suka ce kowace rana in ta fito to shine gabas dinta in ta fadi shine yammanta to da kan an hada kenan an yi rantsuwa da kwanaki dukan su gaba ɗaya na shekara da kuma kwanaki gaba ɗaya na rayuwa ko kwanan farko zuwa kwanan ƙarshe na duniya kwana nawa duniya ta yi ne daga farkon ta zuwa yanzu kaga Allahu alamu to waɗannan kwanakin duka Allah ya yi rantsuwa da su da abin da ke faruwa a cikin su to sai Allah ya rantsa da kansa anan in kuka kula al-maqsumu bihi din shine Allah ya rantsa da kansa domin uqsimu bi rabbil masharik waye rabbil masharik Allah waye rantsa kuma kun ga Allah ya rantsa da Allah uqsimu bi rabbil masharik Allah yace ya rantsa da Allah wanda ya kirkiri ya halicci yake gudanar da dukkan mahudar rana wal magharib wato abinda wal magharib da dukkan mafadar rana Allah yace inna laqadiruna mu masu iko ne muna da iko ala an nubaddila khayran minhu mu musanya wasu wadanda suka fi su alheri in Allah ya ga dama wa in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz in Allah ya ga dama sai ya shafe mu duka yayi wasu daban ko ba irin mu ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka bada baya sai Allah ya musanya wasu ba kowa ko ba za su zama irin ku wajen saba wa Allah ba to Allah ta'ala yace ala an nubaddila khayran minhum inna laqadiruna ala an nubaddila khayran minhum masu iko ne mu abu samu canza wasu ba su ba wa ma nahnu bimasbuqin Allah yace mu ba ababan tserewa bane ko ba ababan gajiyarwa bane ko kasawa bane babu kasawa cikin al'amarin Allah innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fadharhum Allah yace basu kyale su yahudu su yi kutsa kutsan su su kutsa can su dilmiya can su fada can wa khuttun kallazi khadu ha gani kutsa kamar yadda suka kutsa mutun ya kutsa cikin barna ya ta shegantaka ya ta iya shege ya ta barna ya ta saban Allah ya ta taka dokokin Allah ya ta kashe bayan Allah ya ta cin dukiyar jama'a ya ta zagin mutane ya ta cin mutuncin su ya dauka ya sha Allah yake ku kyale shi zai zo zamu hadu da shi shi yasa ɗan wuta in an tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin zarhum ya'kulu wa yatamattu wa yulhihimul amal wa khubtu kallazi khadu Allah yace kun kukkutsa cikin barna yadda su ma suka kutsa suka dilmiya cikin barna to Allah yace basu su dilmiya wa yal'abu fi tawasa zamanin wasa ne yanzu ga FIFA nan ta fito mana da wasa iri-iri eh wasa yana nan a duniya ya fi cikin carbi iri-iri wasa hadda na tsattar da yau wai fi kowa iya tsattar da yau yayin nisa eh shi ma wasa ne kaga wani wasan ma ka rasa hikimar da ta sa ake yin sa amma hadda zakaran gwajin duniya na wannan wasan duk duniya an shagaltar da ita da wasa yanzu da ake yin World Cup din nan ka duba yadda hankalin mutane ke tashi an ce wasu har sallah suka dinga yi wai saboda wani club ya ci wani club wasu ma har yanka suka yi kai akan bal wani ma ya saki matarsa saboda tana wani club shi kuma yana wani club to sai aka ci club din da mijin yake goyen baya ke kuma matarsa yake kai dariya shi kuma ya ji haushi ya mare ki ya sake ki da ta tafi gida tana kuka akan mijinta ya sake ta sai ji ta gaya babanta ashe shi ma babanta dan club din mijin da aka ci ne Daje baba an sake ni me yasa aka sake ki wai dan ana bal tsakanin club kaza da club kaza yace to sai aka yaya to ni na goyen bayan club kaza shi yana goyen bayan club kaza to aka ci club din da yake goyen baya ne dariya shine ya mare ne sake ki to wa zaki mara dariya an ci mu ni ma biki san wannan club din nake goyen baya ba to kaga har gasa ake yi ta kayan daki mace ta sa kayanta wannan ta sa kayanta yanzu bal din ba wai kallon ta kai ba caca ake yi da ita da za a fara club da club sai wannan ya saka kudi wannan ya saka kudi ko wannan ya saka gidansa wannan ya saka gidansa ko wannan ya saka motar sa wannan ya saka motar sa kuma ana gaba ana kisan kai duk qawaidu shurut na wala wal bara duk ka'idodin wala da bara sun shiga cikin bal sai a so ka dan bal aqiqa dan baka bal ko a so wannan aki wannan ana fada ana zubar da jini ana asara kudi duk wani abu da ya kamata ayi wa addini ana wa bal a yanzu ta wuce maganar wasa yanzu ne ma take ta koma aqida to kun ga wannan matsala ce daga wasa kuma ya zama fada sai ya zama zubar da jini ya zama gaba ya zama haddasa fitina to kun ga Allah yace ka bar su ta kutsawa cikin wasannin su hatta yulaqu har sai sun gamu da yawmahul ladzi yu'aduna ranar da ake musu alƙawari akwai ranar da aka wa kowa alƙawari zai zo to kana ta wasa kana ta wasa kana ta wasa domin wasan ko za ya dan taba kadan kada a yi shi yadda zai dauke maka hankali ga barin abinda aka wajabta maka na ilimi da karatu da sana'a da aikin yi da bin Allah da bin manzon Allah da kyautatawa iyayenka da zaman lafiya da alkhairi da haƙƙin makota da sauran haƙoƙin da ke kanka kakka bari ya dauke ka to amma kana ta wasa kana sha'awar wasa kana ganin wasa kana bin wasa hak ma wani yanzu gaba ɗaya rayuwarsa ta zama wasan bayan an gama wasan kuma sai ya biya ga wani club ne wani coach ne ya retire wani dan wasa aka mai can nawa aka siye shi ya dinga shiga internet yana shiga Facebook yanzu ran nan muna magana cewa akan waɗanda suke buɗe shafi a Facebook kuma suke da waɗanda suke sha'awar wannan Facebook din nasu suke bin karatuttukan su ko suke bin ilimin su to sai muka ga cewa malamai da yawa a duniya wani zaka ga mutum miliyan 3 ne suke like din abin nan din sa wasu miliyan 1 wasu 500,000 wasu 300,000 wasu 200,000 wasu kaza da muka budo wani dan kokawa wai John Cena mutum miliyan 37 ne suke like din sa a duniya miliyan 37 amma da muka budo haka aba like din ka aba din miliyan 5 ko kaza kaga hankalin mutane duk ya tafi kan yan wasa to ka budo din ragowan yan wasan ka budo shafin su a Facebook ka duba kaga adadin mutanen da suke bin su kuma ka dubo na malamai kaga adadin mutanen da suke bin su kaga abinda mutane suka fi sha'awa a duniya ko kawa bal da sauran wasanni shi sa Allah ya ce ka basu su ta wasannin su hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adun yawma yakhrujuna min al-ajdasi ranar da za su fito ko suke fitowa daga cikin kabari sira'an da sauri da sauri saboda Allah ya ce a fito dole a fito da gaggawa kowa yana fitowa daga kabari ka annahum ila nusbin yufiduna kai ka ce suna kwararawa da gudu ne ila nusbin zuwa ga wata alama da aka kafa musu ko kuma kamar da suka saba suna ruga da gudu zuwa ga gumakansu da suka kafa to haka nan za su fito suna gudu zuwa ga filin alkiyama kamar irin wannan tashin da aka yi musu khashi'atan absaruhum idanuwansu suna cikin kaskanci saboda ba abu Allah ba ba farin ciki ba jin dadi ba annashuwa ba murna ba dariya komai na jin dadi babu tarhaquhum zillatun ga kaskanci ya lullube su ta sama ta ƙasa zalikal yawmul ladzi kanu yu'aduna wannan shine ranar da dama aka yi musu alƙawari za su zo to gashi ta zo azifatul azifa waqa'atul waqi'a ita rabatu sa'a ata amrulllah al'amari ya tabbata sai kaga idan munafiki ya zazzare ya rasa inda zai sa kansa to abinda muka faɗa daidai a cikin wannan sura Allah ya bamu lada inda muka yi kore kuma Allah ya yafe mana ayoyin da suka yi maganar ni'ima da alheri da aljanna Allah ya sa muna da rabo wanda suka yi maganar azaba da firgita da razanarwa to Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah kuma ya bamu ikon aiki da abinda ake so mu yi Allah kuma ya bamu ikon barin abinda ake so mu bari tambayoyi wanda ya ce malam ina hukuncin wanda yayi rantsuwa sai ya rama cutar wadda aka masa amma sai ya yafe to ya tabbata a hadisi wanda ya rantse akan zai aikata wani abu sai ya ga rashin aikatawar ya fa alkhairi to ya bari din yayi kafara rantsuwar sa yanzu wanda aka cuta din nan yace sai ya rama ramuwa menene in an cuce ka adalci ne fa man itada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma abinda yafi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dhaykin mimma yamkurun inna allaha ma allazina taqaw wal ladzina hum saboda haka yin hakurin yafi to sai kai kafara ta hanyar ciyar da miskini 10 1,500 ta ishe ka kaci da miskini 10 in ka auno kwanan shinkafa aka sarrafa shi aka sa nama ko aka sa wake to zai isi mutum 10 su ci su koshi saboda haka kai kafara kenan ta wannan wato abu da kai ko kuma ka dinka riga guda 10 ka ba miskinai su sa in baka da halin yin wannan to kai azumi kwaya 3 ko a jere ko a rarrabe tunda yanzu ba bai wanda za a ciwa yanta malam wai wannan tambaya yana cewa yayi hatsari da motar sa sai mutane suka rasu a motar me hukuncin su da yake kansa abinda malamai suka ce fatawa akan hatsari yana da alaka da sakamakon da hukumar kare haddurra ta bayar cewa hannunka ne ya jawo hadarin ko ko babu hannunka a ciki idan bincike ya nuna kai ka sauka daga kan hanyarka ko daga kan layinka ko kai wato ka cika mutane da yawa ko ka dauka ya da yawa ko kana jin bacci ko tuwayonka sun tsike ko baka da sigina ko baka da birki ko baka da abun kashe gobe duk dai abun da yake kaidodi na motar baka cika ba kaidodi na tukin baka cika ba sannan kuma ka je ka kauce ka jawo mutanen nan suka rasu to wasu malaman sun ce sai kai kafara kowane mutum daya sai kai azumi 60 adadin waɗannan mutanen idan binciken hatsarin ya nuna laifinka ne jawo fitar rayukansu gaba daya to aka ce to yanzu mutum 10 ko 20 ko irin jirgin sama da za ya mutum 100-300 direban ya sha ya zai iya yin azumi 60 sau adadin wannan mutane wasu malamai suka ce eh hakan je zaka ci gaba dai in ka mutu kafin lokacin ba laifinka bane duk shekara sai kai na mutum 3 mutum 6 duk shekara kai na mutum 3 ma'ana kai azumin wata 2 ka sha wata 2 kai azumin wata 2 ka sha wata 2 in ramadana yazo sai ka tsaya kai ramadana suka ce haka zaka yi wasu ko malaman suka ce a'a abin ya ma yawa kawai kai na mutum ɗaya shikenan rago kai istighfari to wannan dai fatoyi ne na malamai karkashin ayan nan da Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a in ka shiga karkashin wannan aya ka dauko mazhabin malikiya da shafi'iya da hanbaliya da zahiriya da waye zaka ga ra'ayukansu karkashin wannan aya ga wanda ya rasa abinda zai ciyar ko ya azumi me ya kamata yayi ko idan rayukan suna da yawa me ya kamata yayi amma dai malamai abinda suka ce yadda ya kamata ka biya diyar kowa yanzu ka kashe mutum biyar diyar mutum ɗaya zaka bayar diyar mutum biyar zaka bayar suka ce saboda haka diyar nan ai haƙƙi ne suka ce zaka bada shi daban-daban to azumi ma daban-daban zakai wasu kuma suka ce ai shi azumi haƙƙin Allah ne diya haƙƙin mutane ne shi yasa ba za a bada na mutum ɗaya ba amma azumi tunda bauta ce ga Allah in kai na mutum ɗaya ma ya ishi din ragowar wallahu alam malam ko ana lissafa tahiyatul masjid a cikin nafilfilin da ake yi a cikin kowane yini lalle tahiyatul masjidi bata daga cikin nafilfilin da ake kirgawa domin ita zatu sababu ce والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته شي انا ينتا ne da wani dalili in ya taso me dalilin yinta shiga masallaci tunda dalili take da shi ba za a kirga ta a cikin nafilfulin yau ba domin baka shiga masallaci a yau ba gaba ɗaya bata hau kanka ba kenan ita wani dalili sababi ke jawo ta sababin shine shiga masallaci inda shiga masallaci da rak'atul tahiyatul masjidi in ba shiga masallaci babu dan haka wani zai shiga masallaci so daya wani so biyar wani zai shiga masallaci so 10 wani so 20 wani so 30 wani so 100 mutukar zaka shiga ka zauna to ana so kai nafilan nan kafin ka zauna sai dai ga wanda ya zama da aikin masallacin sana'arsa kawai mai sana'a kanti ko mai kaza wannan ba za a ce duk shiga sai yayi nafila ba tunda wani aiki ne zai ta shiga din yana ta fita suka ce kamar mai shiga Makka ne wanda sana'arsa direba ne ya dauko mutane daga Makka ya kawo su Madina ba za a ce duk shiga sai yayi umara duk shiga sai yayi umara ba sai zama akwai haraj a kansa tunda sana'arsa tuki daga Makka zuwa Madina shi ba za a kallafa masa duk shiga sai yayi umara ba wanda kuma duk ana so wanda yake afaki wanda yake nesa duk sanda zai shigo ya shigo da umara wannan shine akwai atamfa turmi 10 shadda yadi 100 daga alaji alasan mai wake to Allah ya saka masa da alheri haka kuma yayi wa marayu 28 dinkin sallah Allah ya saka ma alaji alasan mai wake da alheri ya sa wannan abin da ya bayar ya zama dalilin shigarsa aljanna ya ƙara yauƙin arzikinsa ya kuma kare masa zuriyarsa ya musu albarka shadda yadi 25 daga wani dan uwa ta gefan damar malam ina ne dama na ne nan to shadda yadi 25 daga wani dan uwa yana nan a gefe na na dama amma kuma ban san wanne ne daga cikin su ba to abinda zamu ce Allah ya saka a ramma ya haguna yake ba a ramma to wannan araman naku to saboda haka kowaye ne yana nan bangare yana zaune yana jin mu muna masa addu'a Allah ya saka mu da alheri ya biya masa dukkan bukatunsa na alheri ya kuma amsa wannan abu da ya gani a cikin mizanin hasanarsa kudi 6000 daga Hajiya Hawwa Salihu Akko na wata 6 a sa asusun marayu ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta ta biya 2000 da ake biya na wata kenan to Hajiya Hawwa Allah ya saka miki da alheri kudi 2000 da alqur'ani kwaya 3 daga wani dan uwa fi sabilillahi a masa addu'a kai ma Allah ya saka ma da alheri 1000 daga wani dan uwa a sa asusun marayu ai masa addu'a 500 daga wani dan uwa ai masa addu'a Allah ya shiryar da shi da sauran yaransa. Alkur'ani daya ayi wa mahaifinsa addu'a, 2000 daga wani bawan Allah ayi wa mahaifinsa addu'a, Allah ya ji kansu. Kayan sawa na maza da na mata da kuma 500 daga wani dan uwa yace ayi masa addu'a, Allah yayi masa cutar mantuwa da take damun sa, to Allah iyaye ma. A tamfa turmi 2 daga wani dan uwa ayi masa addu'a, Allah biya masa bukatun sa. Sabulin wanka sinki daya daga wani dan uwa ayi masa addu'a, Allah ya sa, Allah ya bashi haihuwa, to Allah ya baka haihuwa kuma haihuwa mai albarka. A tamfa turmi 10 shadda 10 daga wani dan uwa ayi masa addu'a, Allah ya kara masa azurki. A tamfa turmi 10 shadda yadi 48 sabulu katan daya, sabulun wanki katan daya, man shafawa katan daya daga ma'aikatan wutan lantarki na nefa na hanyar dukku, musulmi daga cikin su suka ce ayi musu addu'a. To ma'aikatan wuta, Allah ya tsare ku da wuta duniya da lahira, ya kuma biya muku bukatunku na alkhairi, ya kuma sa muku wannan a cikin mizanin hasanaku, ya kara muku gogewa da ci gaba a cikin ayyukanku, ya kuma sa muku albarka. Shadda nufaya da takalmi daga wata ƴar uwa ayi mata addu'a, wannan da gani ka san a cikin ina jin abin da samari kuka yi mata ne, shine ta dauko daya, tunda ka ji ka kawo marayu, kaga ka kai wata ita kuma ta kawo marayu. To kaga in kaga shadda da lufaya da takalmi, kaga na sallah ne irin samarin nan suka kai mata. To ita kuma ta dauko daya tace a sa a cikin kayan marayu, Allah ya bata zaman lafiya da mijinta. Turmin zani ayi wa danta addu'a, Allah ya ba wa danta ilimi mai albarka. A tamfa turmi daya daga wani dan uwa yace ayi masa addu'a, Allah ya bashi filin da zai gina gida. To Allah ya baka filin da zaka gina gida kuma kai katan gida wanda zai ishe ka da iyalanka. Alqur'ani guda 2 ayi masa addu'a, Allah ya bashi aikin yi. Shadda yadi 5 yace Allah biya masa bukatunsa. Alqur'ani guda 3 Allah biya masa bukatunsa. 500 daga wani bawan Allah yana fama da ciwon kafa, Allah iyaye masa. To dukkan ku gaba daya waɗanda suka kawo gudunmawa din nan, da wanda suke da niyya, da wanda suka ka a baya, da wanda suka ji yanzu za su kawo, duk muna roƙon Allah ya amsa waɗannan bukatu na alheri, ya biya mana bukatunmu na alheri duniya da lahira, ya raba mu da fatara da tsiya da musifa da tashin hankali duniya da lahira, ya raya mu da imani, ya kashe mu da imani, ya sa mu cikin ceton manzon Allah da Alƙur'ani. Muna da wa'azi gobe ko? Kumbanta make ai na za a yi. Okay, to ana da wa'azi gobe wajen akhiratu hasana wa kina azaban nar. Allahumma ansur dinaka, Allahumma ansur dinaka, Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah.